bagi yang kau ya. Wata sabuwar dambarwa ta kunnu kai a babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya. Mun tattauna da shugaban jam'iyyar da aka ce an dakatar. Shin me yasa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi karɓar shawarwarin malaman addinin Musulunci game da halin tsananin rayuwa da 'yan ƙasar ke ciki? Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na fuskantar wata babbar faraka wadda ta yi sanadiyyar rabuwar kai, rushe-rushen shugabanci da ma zarge-zargen aikata ba daidai ba, kai har ma da ƙararraki a gaban kotu. Wannan takaddama da masu sharhi ke bayyanawa a zaman mafi girma da muni a tarihin jam'iyyar ta samo asali ne daga takaddamar shugabancin jam'iyyar ta ƙasa a yayin da aka tunkari babban zaɓen shekara ta 2027, inda a makon jiya kwamitin gudanarwa na jam'iyyar ya ba da sanarwar dakatar da sakataren watsa labarai na ƙasa Debo Ologunamba tare da mai ba da shawara kan lamurran shari'a Kamaldin Ajibade. To sai dai kuma sa'o'i bayan wannan sanarwa sai aka ga wata sabuwar sanarwa daga ƙorarren sakataren na watsa labarai. Shi kuma yana bayyana matakin dakatar da shugaban jam'iyyar na ƙasa Umar Damagun da sakatare Samuel Anyawo, waɗanda duk ake da'awar cewa suna da alaƙa da ministan babban birnin tarayya Abuja Yinka Boki, wanda ake zargi da ƙulla maƙarƙashiya da tada yamutsi a cikin jam'iyyar domin amfanin jam'iyya mai mulki ta APC da ta bashi muƙamin minista. Wasu majiyoyi na zargin wasu gwamnoni da hannu a dakatar da shugaban, wanda tun kafin wannan lokaci ya garzaya kotu, inda ya sami umarnin dakatar da duk wani yunkuri na cire shi daga kan mukamin. Wakiliyarmu a Abuja Rukayya Basha ta tattauna da shi da Magun, wanda aka ba da sanarwar cewa an dakatar da shugabancinsa dangane da wannan dambarwa.
Yawanci wanda suke kawo wannan hatsaniya da kike gani a cikin jam'iyyar nan mutane ne wanda dama sun yi a baya, idan ba su ba ne kowa bai iya ba, kuma yau an bar su a lokacin da suka samu dama din, a lokacin ne kuma suka kifar da jam'iyya. Duk mutumin da yake ganin abin da ke faruwa a ƙasar nan ya san cewa ana buƙatan a haɗa kai a haɗu don kawar da wannan azalumar gwamnati. Amma in muddin har yanzu kana tunanin kai in ba yadda kake so ba a jam'iyyar da kake ciki, sai dai yadda ka dama, ko kuma sai in al'ummanka ne, wannan kuma shi ne dama ya kada mu a cikin zaɓuɓɓukan da muka yi. Kuma har yanzu ina ganin ba mu daddara ba, ba mu yi hankali ba, ba mu halkalta ba. Mu ba abin da za mu ce muna kan wannan ragamar mulki saboda zaɓaɓɓu ne mu, ko muna kan doka, kuma babu wani wadda za mu daga kafa don wai shi yana ganin sai ya cimma burinsa bai damu jam'iyyar tawargaje ba.
To, ƴan jam'iyyar ku na zargin cewa ana zargin ku da haɗa baki wajen bayyana sirrukan jam'iyya ga jam'iyya mai mulki, wanda hakan ya sa suke ganin tafiyar taku ba mai yiwuwa ba ce. Shi ya sa suka ɗauki wannan mataki na ayyana kansu a matsayin shugabanni na wucin gadi kafin a yi babban zaɓe.
Da farko dai, in kika duba zama aka yi majalisar zartarwa ta jam'iyya ta dakatar da waɗannan mutane guda biyu, kuma yana alaƙa da laifuffukan da suke aikatawa jam'iyya, wanda yana kawo mata ƙasƙanci da sauransu. Na biyu, kamar yadda kika tambaya, wanda suke haɗa zargi, wanda suke haɗa baki da jam'iyya mai ci suyi, kowa ya san su. Akwai a cikin jam'iyyar nan wanda sun yi tafiya da su. Mu kamana ban taɓa canja jam'iyya ba, ban taɓa sha'awansu ba. In kika duba daga jihar da na fito jiha ce ta Adawa yau shekara 26 ko 7 ina wannan jam'iyyar ban yi kasa a gwiwa ba mutane da yawa wanda muka tafi da su daga 1999 zuwa yau da yawan su sun koma jam'iyyar saboda rashin aqida saboda haka an san masu fadan sirrin jama'a a jam'iyyar an san kuma waɗanda su dama aikin su an shuko su ne a cikin jam'iyyar dan su kawo mata cikas
abu ne da kowa ya sani cewa malaman addini a arewacin Najeriya sun taka muhimmiyar rawa wajen samun nasarar gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta jam'iyyar APC a Najeriya a zaben da ya gabata haka kuma yayin da 'yan Najeriya suka fusata da gwamnatin kan manufofinta da suke zargin sun jefa daukacin kasar a cikin mawuyacin halin tattalin arziki musamman janye tallafi kan man fetur da wutar lantarki da sauran abubuwan bukata na rayuwa an jiyo malaman suna ba da hakuri tare da kiran da a kara baiwa gwamnatin lokaci to sai dai a lokacin da tura ta kai bango har 'yan kasar suka so mashawarar shiga zanga-zanga malaman sun garzaya inda shugaban inda kuma suka ce sun bayyana masa yanayi da halin da 'yan kasar suke ciki to amma kuma ba a ga wani sauyi ba a manufofin da gwamnatin tashi ta ɗauka shin hakan na nufin cewa bai karɓi shawarar ta malaman ba kenan wannan ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin malaman da suka gana da shugaba Bola Tinubu wato Sheikh Ibrahim Ɗahiru Bauchi wanda ya kawo mana ziyara a shirkwatar DOA da ke nan Washington DC
to na gulla ga magana da kai waɗansu malamai sun ta magana akan kafin gwamnati to kyakkyawan niyya ne da kyakkyawan zato kafin duk mutum zai yi yana hango namu mu hango ne saura a barwa Allah alhamdulillahi yan nan gwamnati ta zo kowa ya ga yanayin yadda aka shigo da yanayin zamani kusan ba Najeriya kaɗai ba kusan duk duniya ana cikin wahala misali gaba ɗaya kenan kowanne da irin tsarin su kaga yanzu misali da farko wani lokaci da aka samu rikici da Najeriya da Nijar haka an kawo shugaban kasa shawara wanda hadda Sheikh Nahum Sheikh da kansa Sheikh Ɗahiru Bauchi ya je da kansa wajen shugaban kasa da aka jira kamar don a ji kokari kar an yaki saboda an yaki Nijar din nan kawo mu za a yaka saboda arewacin Najeriya din to sai alhamdulillah akai komiti kowane bangare aka dauko mutane muka tafi Nijar din kuma alhamdulillah yaki ya zo tsaya to ana yi sai mutane suka kawo rubuta malaman nan kun je kun tsaya da yaƙi a Nijar ga ƙasa tana cikin rikici ba ku zo ku yi ya kamata ku zuku zaki gani shugaban ƙasa to sai an haka zaki shi mana lokaci muka je muka gani ku ce to kaji dan kai dai ana fuskin tashi hankali don malaman na Allah farin da muke faɗa in ka jin da suka buɗe masa wuta suke magana don malamai ne alhamdulillah ka gaggiya masa da abin da yake cikin abin da ake cike shi duk ya sani amma shi ya nashi police yanda ya faɗa a policin sa ya kawo mana ministan budget ya kawo ministan kudi ya kawo abubuwa duka zo su yi shaida a policin su ci a ga wannan shi ne harkar
to amma shi bai da shawarwarin da ku ka tafi da shi da su ba ke nan
to mu ya ka muka ga shawarar mu shine cewa mu ga masa lalle a sassauta sassautawa to amma shi a lokacin abin da yake mana yace hanyar sassautawa kenan yana kyautar sassautan har yake cewa maganar sa kamar yaro ne da nono na uwar shi in an cire shi a jikin nono kamun a yaye shi haka zai ta kuka amma bayan nan kuma an ba shi nono ma shi da kansa ba zai kama ba wato shi yana nufin cewa wani dan time ne shi a ganin time ne za a wuce kuma za a zuwa ji daɗi da ya ta gaya mana an kawo za a kawo abubuwa na jin daɗi za a kawo basussuka za a kawo harkar noma za a kawo harkar wani ne da sauransu
na san kun ta ganin martani ɗan Najeriya musamman a kafafen social media ɗin nan inda suke ganin cewa kun iya gamsar da su sabiyan naku sun kuma ba da gudunmuwa wurin zaɓen wannan gwamnati amma suna ƙorafin cewa ku kuma kun kasa iya gamsar da gwamnatin sai musu abin da su
a shi ne gwamnati in ta zo kasan gwamnati in ta zo ba sauki ba ne da malaman a ce suna su ne suke gina sabbin bayan wata biyu wata uku to canji zai yawa amma su gane cewa su yi malamai su zai malamai kyakkyawan zato suka yi to amma duka mun zo mu an dukura a ciki wanda shi kansa shugaban kasa ya ce mana shi kansa a lokacin shi kansa zai jin daɗin abin da yake faruwa
to yanzu akar maka Allah yanzu me kake fahimta dangane da wannan badakala shin kai a matsayinka na wato ɗan Najeriya kuma wanda kana cikin shugabanci haka kana ganin anya za a kai gaci ga wannan matakin da ya dauka
wallahi dauka ga mu dai kuma ba fanni na bane amma yanda ya fada yake za a gyara to lalle ana shan wahala
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon story godiya ga kungiyar sashen Hausa da kayyaba ta sai dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC